أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبايعك بركم لسادوها أو أن المركز na majima dan ci gaba da majalisin mu na alqur'ani muna takwas ga watan jumadal akhir ko jumada sani hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 10 ga watan 12 a kalandar bature 2024 wannan shine majalisin mu na 16 a cikin karatun wannan a cikin wannan majalisi kenan inda kai tambaya kawun mu shiga karatu in kuma babu sai mu wuce na'am muna cikin tafsirin suratul qaf wadda mun yi dogon bayani daga harkon sura hazzawa aya ta 10-14 ko 15 inda Ubangiji ya zana mana ko ya labarta mana wa ansal ummu wanda suka gabata al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka ƙaryata manzanni albarkatin ƙaryata manzannin nan wani narko na azaba ya tabbata akan su shine Ubangiji ya zana mana wannan al'ummomin yake cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka labarta musu lalle da kai wata al'umma wadda kamun kai sun wakana a saman wannan doron duniya sun rayu sun yi abinda ya huce abinda mutanen ka suke aiwatarwa a wannan lokacin yace daga cikin wannan mutanen da kai mutanen annabi Nuhu da kai mutanen rijiya ashabur ras da kai mutanen samudawa da kai mutanen adawa da kai mutanen fir'auna da kai ɗan uwan annabi Lutu da kai kuma mutanen garin Madina ko mutanen Shu'aibu ko kuma da kai mutanen Tubba yake cewa duka wannan lissahin da aka zana maka wa inna al'ummu yace kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id kowace al'umma ta ƙaryatar da manzanni mun yi bayani can baya ƙaryata manzo daya kamar tamkar ƙaryata dukkan wani manzo ne wanda Ubangiji ya aika shine sanya nan Ubangiji yace kullun kazzabar rusula kowanne daga cikin su ya ƙaryata manzanni fa haqqa wa'id sai narko na azaba ya tabbata abinda Ubangiji yayi tanadi na duk wanda ya saba mai zai shiga gidan wutar jahannama sai ya tabbata akan wannan al'umma kina wannan ba wai ba kai ma a cikin al'umma ka duk wanda za su bijire su ce a'a ba za su bautatawa Ubangiji ba ala basiratin ba kamar yanda ka umarce su kamar yanda Ubangiji ya umarce su kamar yanda manzo Allah ya karantar to tabbas narko na azaba zai tabbata akan su shine manza Ubangiji ya cike mana yake bayar bayani aya ta 15 afa'ayina bil khalqil awwal tunda ana maka bayani akan lalle sun ƙaryata da in an mutu ana tashi yake cewa to ka hadi musu shin halitta ku a harkon al'amari ita ta ga gare mu a yanzu a ce ba maza mu iya mido ku ba yace bal hum fi labsin min khalqin jadid suna cikin wani rudu akan wai lalle su ba a saki wata halitta bayan an riga an mutu kamar yadda baya muka bi wannan annabawa da al'ummunsu wanda suka ƙaryatar da manzanni azaba Ubangiji ya tabbata da su mun yi tsokaci akan mutanen annabi Nuhu akan mutanen rijiya mutanen samudawa mutanen adawa yau da iko Allah za mu daga akan mutanen fir'auna shine Ubangiji yake cewa wa'adun wancan sati da ya gabata ko wancan wanda muka tsaye da karatun mu akan shi mun yi bayani akan mutanen Adawa irin abin da ya wakana da shi da mutanen sa har ya kai karshen Ubangiji ya halakar da wannan mutanen bayan ultimatum da Ubangiji ya ba su kuma ba dan komi ba kurum dan sun karyata manzanni an gani can baya abin da yazo manzansa da yazo ya kiraye su bautatawa Allah kada su hada shi da wani abin bauta in ba shi ba shine nan Ubangiji ya ci gaba da mana bayani yace wa fir'auna haka da fir'auna wannan Fir'auna shine wanda Ubangiji ya aiko mai da Annabi Musa kuma mun san irin kissa ce wanda ba a nesa take ba kissa ce wanda take makusanciyar kissa a wurin mu wanda kusan kowa yana da masaniya akan abin da ya wakana tsakankanin Musa da Fir'auna shi Musa nan shine Annabin da Ubangiji ya aiko zuwa ga al'ummar shi zuwa ga mutanen shi zuwa ga mutanen Misra dukkan su ga baki daya banu Isra'il da waɗanda suke tare da su sune kibtawa in ka dauka special lamon Ubangiji ya turo shi kan irin ta'addancin da Fir'auna yake yi game da al'ummar banu Isra'il kuma da irin mulki na zalunci da ake yi na adawo kan turba ayi adalci a shimhuda adalci a saman doron ƙasa kuma abotatawa Ubangiji shi kadai ba tare da an hada shi da wani abin bauta ba idan muka koma cikin alqur'ani zamu ga surori daban-daban Ubangiji ya mana bayani akan kissan Fir'auna da shi da mutanen shi ko kissan Annabi Musa da shi da mutanen shi sune imma banu Isra'il ko kuma mutanen garin Misra kasancewar mun sani kowanne annabi Ubangiji yana aiko shi ne ga al'ummar shi shi kadai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka aiko shi da dukkan al'ummu mutananta da aljannanta amma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ya kai Muhammad bamu aiko ka ba illa ka kasance dan aike ne ga kowa da kowa mutane da aljannu ba wannan a ce a wannan dan Asiya ne wannan dan Afrika ne wannan dan China kowanne kalkashin kira na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da wani zai ce a shi ai tunda dai wannan annabin balarabe ne mu ko mu Hausawa ne ba mu ba shi to wallahi tabbas ya bude ya shiga ya kama shanin gwamna shi ne wannan wajibinka ne in a ina kake in dai sako ya isar maka wajibinka ne ka tsaya ka bautatawa Ubangiji ala basiratin kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar ko yanda alqur'ani ya bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da idan muka leka wannan kissa kamar yanda nayi bayani zan mu same ta a wasu dunkulallun surori haka da wasu wurare daban-daban a cikin alqur'ani idan ka koma zaka ga kissa Annabi Musa da shi da Fir'auna a cikin suratul Baqara zaka samu dogon bayani an bayyana maka halin mutanen banu Isra'ila halayyar su da abin da ya wakana da su da Annabi Musa haka idan ka koma cikin suratul A'raf zaka samu Ubangiji ya hassashe wuri mai yawa an bayyana maka abin da ya wakana tsakanin Musa da shi da Fir'auna haka idan ka dawo cikin suratul Taha zaka samu cikakken bayani na daga aihuwar shi bashi annabtaka ko daga bashi annabtaka har zuwa lokacin da abin da ya wakana tsakanin shi da shi da Fir'auna haka idan ka koma cikin suratul shu'ara zaka ga Ubangiji ya mana tsokaci akan abin da ya wakana tsakanin Musa da shi da Fir'auna da mutanen shi haka idan ka koma suratul qasas zaka samu cikakken bayani wanda abin da ya wakana tsakanin Musa da Fir'auna wannan wurare ne a cikin alqur'ani wanda kwatokan zaka samu kissa wanda ta bayyana maka abin da ya wakana tsakanin Musa da Fir'auna haka idan ka koma idan kana so ka dan samu wasu dan takaitaccen bayani akan abin da ya wakana da Musa da Fir'auna ka koma cikin suratul Rum zaka samu bayani haka cikin suratul Dukhan haka suratul Nazi'at zaka samu bayani a takaice abin da ya wakana tsakanin Musa da Fir'auna haka kuma idan ka shiga cikin alqur'ani zaka gani kusan sama da so 100 Ubangiji yana ambata sunan Musa a cikin alqur'ani shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kalkashin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa rahimallahu Musa laqad uziya bi aktsara min hadha fa sabara duk lokacin da aka musguna wa manzo Allah aka cutar da shi aka mai abinda ba haka ba yana ganin shi wadan dangi ne yana ganin ɗan uwan shi ne na jini yana ganin a garin su ne fa amma dai ake mai abinda ba haka ba a lokacin da manzo Allah sai ya ce Allah ya jiƙan Musa
yace tabbas an cutar da Musa da sama da abin da aka cutar da ni amma dai Musa kuma abin da ya hakuri yayi sai gashi nan wal aqibatu lil muttaqin ita makoma wanzazza makoma da dada tana tare da masu takawa tana tare da wanda suka yi hakuri a cikin al'amurran su kuma idan muka leka salsalar shi annabi Musa zan mu gani jika ne na annabi Yaqub alaihi salam idan ka dauka zaka samu annabi Yaqub dani ga annabi Ishaq annabi Ishaq dani ga annabi Ibrahim shi kuma wannan annabi Yaqub din wanda ake kiran shi da Isra'il shine ya aihe diya guda 12 wannan diyan guda 12 dukkan su an aihe su a garin Kan'ana nan cikin Sham nan ke kwaikwayon garin Falastina a yanzu ana aka aihe su amma dai Allah da ikon shi ya kaddara abin da ya kaddara ɗan uwan Yusufa suka dauke shi suka je wa Rijiya daga Rijiya aka dauke shi aka mira shi garin Misra daga Misra ya tashi ya rayu ya zama sarmai ya kai aka tugumce shi aka kai shi gidan kaso kalkashin addu'ar da yayi Ubangiji ka sanya ni gidan kaso ka ishan muni ka ije muni dukkan wannan banna na wannan matan da suke tutiya ko suke nema a guda ya shiga gidan kaso daga gidan kaso he gashi nan ya huto a matsayin Azizu Misra daga Azizu Misra ɗan uwan shi suka zo yace masa shi ni ne wa Yusufan wa wanda kuka yi wa wannan aika aika gashi nan kadmanallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinina ajra al mu'minina ajra al muhsinina bayan sun yi haka he yace musu to abinda yanzu nake so in habu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'ina sai yace abinda nake so da ku ya ku yan uwana ga rigata nan tunda ma'ayyimma Allah ya kaddara mai makabtuwa ga rigata nan ku tattara ku dauki wannan rigar ku koma da ita zuwa ma'ayyina idan kun tafi ku je ho rigar nan akan huskar shi yace kai tsaye idanuwan shi za su dawo can ai Ubangiji ya bada bayani a can baya wa biyaddat aynahu min alhuzni fa huwa kaziba idanuwan hassin shahi sun yi fari saboda raji saboda kuka da annabi Yaqub yake yi na batan dan shi sai ga ɗayan ma ya riga ya bace hakan tawakana sai ya ce musu wa atuni bi ahlikum ajma'in ku zo mini da dukkan diyanku kowa dukkan iyali kowa daga cikin ku da shi da baban nawa da ma'aihwana da diyanku da matekunku kowa ya dataro ya dawo garin Misra kaji dalilin da ya sanya Musa suka samu kansu a garin Misra wannan shi ya kawo Musa suka rayu ko kabilar Banu Isra'il jikoki na annabi Yaqub suka rayu a nan garin Misra suka haɓaka har zuwa aiko da annabi Musa alaihi salam kuma abin da ya wakana shine Ubangiji ya damma al'amarin Ubangiji komi a kaddare yake an riga ya an rubuta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana lokacin da Ubangiji ya halicci alqalami sai umurci alƙalamin nan da ya rubuta tun kamun a halitta sammai da ƙasai da shekara 50 an rubuta maqadirul khalqa duk abinda zaka aiwatar aka riga ya aka rubuta a ciki lalle zaka zo zaka zauna zaka yi minti kaza zaka rayu zaka yi kaza lokaci kaza zaka mai da arzara wannan komai an riga ya an rubuta haka kuma aka ƙara jaddada abinda za a rubuta lokacin da muke cikin jikin ma'ahiyan mu bayan mun hada 40 guda 3 arwayin guda uku nawa 120 kwana 120 daga ranar da ka shiga cikin cikin ma'ahiyarka ana lissafa maka kwana 120 daga wannan ka cike kwana 120 din za a sake dawowa a rubuta maka duk abin da zaka aiwatar a rayuwarka daga lokacin da ka huto cikin cikin ma'ahiyarka kai daga ranar da zaka huto daga cikin cikin ma'ahiyarka da abin da zaka aiwatar a cikin cikin ma'ahiyarka da abin da zaka ci a cikin ma'ahiyarka har zuwa hutawarka duniya har zuwa duk abin da zaka aiwatar a rayuwarka ta nan duniya har zuwa komawarka zuwa ga Ubangijinka shi sanya a hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda riwaya ta Muslim yake cewa inna ahadakum la yujma khalqahu fi batni ummihi 40 laylan nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yunfakhu fihi ar-ruh fayu'maru bi 4 kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun to lalle dayan ku ana tattara halittar shi a cikin cikin ma'ayyan shi yana gudan maniyi kwana 40, yana gudan jini kwana 40, yana gudan tsoka kwana 40. Kaga 43 ga zai ka 120. Sannan a turo mala'ikan da za ya zo ya busa maka rai. Idan ya busa maka rai kai tsaye zai rubuta ka tabi rizki, arzikinka, lahiyarka. Idan an ce arziki ya hada duk abinda zaka wataya da shi a rayuwar nan karkashin ni'imar da Ubangiji ya yi maka. A gani rayuwarka ka tashi ka tattaka da kawarka arziki ne. Ka ci mai kyau arziki ne, ka sha mai kyau arziki ne, ka rayu ka samu kudin ka rike a hannunka arziki ne. Duk abinda ka san zaka arzuta da shi, hatta da kwata ruwanka wanda daga ita an riga ya allike ko kana da ran ba zaka sake kwata wata ba sai ya rubuta. Arzikinka ko to kamza a rubuta maka, sannan a rubuta maka ajalinka. To ga faranin wanda zaka mika a ranan da aka baka. Sannan kuma a rubuta maka samun tsirarka da samun shakawarka a gobe kiyama. Allah ya kiyaye mu, Allah sanya mu na daga cikin wanda za su samu rabo duniya da lafiya. To kaga wannan Annabi Musa mun ga abin da ya wakana tsakankanin abinda ko abinda ya kawo mutanen Banu Isra'il garin Misra. To haka suke rayuwa, ana rayuwa, ana rayuwa. Su kuma tsarin garin Misra, duk wani wanda zai kasance hakimi ne ko kuma shugaba ne na ƙasar, to ana mai laƙabi da Fir'auna. To Fir'aunan an yi sun shuɗe har aka zo kan Fir'aunan da Annabi Musa ya zo ya gwabza da shi, aka gwagwarmaya da shi. Da suka zo suka aka gwagwarmaya, aka yi gwagwarmaya, abin da ya wakana shi ne can baya, in ba ku manta ba, mun ba da labari kan wata hikaya lokacin Annabi Ibrahim alayhi salam. Malaman tafsiri wa'ansu sun kawo, suke bayani kamar su Imam al-Qurtubi ya kawo, ina kyauta san Imam al-Qurtubi ne ko Tabari ne ya kawo, yake cewa da kwai abin da ya wakana lokacin da Annabi Ibrahim rashi da Sara suka huce garin Misra. Da suka huce lokacin da zai kai ta lokacin da suka huce garin Misra, sai wannan sarki a wannan lokacin ya tsare ta. Sun shigo daga bakin gari irin ɗan kazagin sarki, sai ya rarrafa ya tayyana nuhadi wa sarki ya ce, yau wata mace ta shigo garin nan wadda wannan macen ba wanda ya dace da ita in ba kai ba, ko ba wanda ta dace a ce ya same ta in ba kai ba, ya kai sarki. Da haka ka sanya a kawo maka ita don kai aika da ita. To wannan dalilin ya sanya aka tayi aka binciko aka nemo ta da ita da mijinta Annabi Ibrahim. A lokacin dan ne Annabi Ibrahim yake cewa in an tambaye ki ni mi in kine ki ce dan uwanki. Annabi Ibrahim suka zo aka tambaye shi, ce ɗan uwan shi ce. Sarki ya shiga da ita yana neman ya amfani da ita. Me ya wakana? Wannan matan Sara take cewa, Ubangiji kai kadai ne ka isa ka ije mini musibar wannan ko fitinar wannan sarkin. Kai tsaye hannayensa suka rike, ya gaza motsawa ya rasa ya zai yi. Ya ce mata, yana gama ta da Allah ta yi abin da ta me ta sake shi. Ta ce da sharaɗi ɗaya, in na sake ka za ka shafa mana lahiya mu ci gaba da tafiya. Ya ce ya amince. Ya ce Ubangiji kai ne Ubangiji. Ubangiji ya saki ya sake shi. Dalilin haka ya sa shafa musu lahiya. To shi ne a lokacin nan suke cewa Annabi Ibrahim yake cewa, tabbas a cikin jikokina za a samu wanda zai karya mulkin wannan ƙasar. Shi ne wannan Banu Isra'il, jikoki na Annabi Yaqub lokacin Annabi ko kamun aliwa Annabi Musa lokacin Fir'auna, he suke cewa ai suke tutiya, suke cewa daga cikin abin da muke da a cikin suhfi Ibrahim wa Musa, cikin suhfi Ibrahim tabbas, ko a cikin abin da muke da na daga labarin annabawan wanda suka gabata, shine lalle kalkashin Banu Isra'il za a kawo yaron da zai karye wannan mulkin Fir'auna. To wannan magana take yaduwa a cikin gari. Fir'auna ya ce, to ku tsaya, wannan ba karamin magana bace ba, mu dauke ta da muhimmanci. Yanzu ku ba mu shawara me ya kamata a yi. Wa'an suka ba da shawara a kashe duk wani dan da za a yi wa, wanda in dai Banu Isra'il ne zai a heshi, a kashe shi
sawa'un namiji ne ko mace ne kurm a yanka su
an suka ce a ai tunda mas'alar ta maza ce a kashe mazan a bar mata hakan kuma yawa kana fir'auna ya wala kisa daga an ce an ahiyaro to in dai aka ga mace da take to za a ringa bibiyar ta har ranar da za ta aihu daga ta aihu za a daga a gani namiji ne ko mace ne in mace ce ta sha in namiji ne kurum ka za a sa a yanke shi saboda me saboda ya kare mulkin shi wata riwaya wanda malumai suka kawo suka ce fir'auna ya kirawo mutanen shi bokayen shi sun me diba da aka diba me aka ce ai a wannan zamanin ko a cikin wannan al'umma ta banu Isra'il a cikin ta za a sami yaron da zai zo ya karya mulkin ka kana ji kana gani kurum ya karya shi yace to menene abin yi aka ce me kurum ka kashe din yaron da zai zo duniya ko kashe shi ba sai yarayin ba har za a samu hakan ba sai to wannan shine hukunci shi sanya abinda suka yi wuta akan shi shi shine abinda Bahaushe yake cewa menene ya riga ya fata kaddara ta riga ya fata duk inda zakka yita ka tsantsa shine Balarabe yake cewa al-hazar la yanfa'u al-qadar inda duk irin ta ka tsantsan da zakai to ba zai taba ma ba kaddara amfani ba abinda ubangiji ya riga ya kaddara kurum sai ya zo la mahalata shine fir'auna ya kama yake kisan nan kisa na mulakanci duk in aka ce gashi na a'a hida to fir'auna kokari zai iya kokari yayi ne ya gani ya aika yaran nan lahira saboda me saboda abinda yake kirdadin kaiwa kabo shine idan muka koma cikin suratul qasas zan mu dan yi dan tsokaci kadan a cikin ta shine ubangiji bayan ya bude mana surar sai yake ce mana inna fir'auna ala fil ardi وجعل اهلها شيئا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين wannan irin wulakanci da banna da zalunci da fir'auna yake yi duka wa'annan mutanen da banu isra'ila inda kibdawon dukkan su kalkashin fir'auna suke amma dai su banu isra'ila in ya maida su bayu su kuma wa'annan ƴan uwan shi ko ƴan dangin shi sun koma yan su ne masu hada aji a saman doran kasa shi sun ya bayyana mana yake cewa kamin ayan nan yake cewa natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minuna ya kai Muhammad zan mu labarta maka wani labari wanda yake labari ne na gaskiya na abin da ya wakala tsankanin Musa da Fir'auna amma dai waɗanda za su fa'idanta da wannan labarin su amfani da wannan labarin su ne mutane wanda suka yi imani da kai duk wanda ya karanta ko ya karanta alqur'ani aka labarta mai wani labari daga cikin abin da da bai san shi ba kamar yadda ubangiji yake bayyana ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hada ya kai Muhammad wannan labarin kan da muke baka da kai da mutanenka bu kusan wannan labarin ba can baya ba ba wani wanda ya shekara 500 ba wani wanda ya shekara 700 ba wani wanda ya shekara 1000 wanda ya ga abin da ya wakana can baya yazo yanzu yake baku labari wannan labari ne mu da akai abin a gaban idanuwan mu wanda kalkashin mashi'an mu da horewar mu ta sanya akai wannan abin yake cewa to zan mu labarta maka abin da ya wakana shine yake bayyana mana dalilin da ya sanya aka aiko da annabi Musa ya zo gun fir'auna shine ala fil ardi fir'auna yayi jijji da kai yayi tsagawa a saman doran kasa a can cikin suratul zukhruf yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ku mutanen misr bin san muku wani ubangiji ba in ba ni ba to kaga mutumin da yake da jijji da kai yake ganin ba wanda ya cancanta abota ta me in ba shi ba ka san dai dagawar tashi ta kai dagawa ko baya da haka zaluncin da yake yi shine ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yanzu ya me da ɗan dangin shi su ne manya a cikin gari su suke abinda suka ga dama a cikin gari wa'annan wanda ba ɗan dangi ba ɗan uwa ko ɗan kabila ko jikoki na annabi Yaqub bani Isra'il ya yi mai da su ware aka mai da su bayu aka mai da su ba komi ba aikace-aikacen gida noma dabbobi waye su ne suke kula da wannan abubuwa baya da haka sai ya kai yana yanka ɗiyansu ya raya mata ya kashe maza yanda muka faɗa daga an ce wacce tana da ciki tana da juna biyu to a lokacin da an fara bibiyar ta a gani ranar da za ta aihu tana aihuwa inda namiji ne an kare da shi shine ubangiji ya tabbata ba yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum mata a raya su maza a yanka su ba wai kashewa ba yankawa za a yi a gaban gidanka saboda ba wanda zaka kai kotun shi ka kai ƙara su sune masu mulki su suka isa yake cewa to tabbas ku sani ba fir'auna innahu kana min al-mufsidin kaga wannan tambari ne daga ubangiji yayi wa fir'auna yana ɗaya daga cikin mabannata bannace ba karama ba karaya ka kashe ɗiyan mutane wanda busaci busasha ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la zawalud dunya ahwanu min Allahi min qatli muslimin aw kama qala yake cewa gushewar duniya yayi kusa ko yayi sauki abun ubangiji na a ce wai an zubda jinin da musulmi ka gani wannan yake nuna maka zubda jini ba karamin musiba bace ba kuma yana ɗaya daga cikin alamomi na tashin kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama shine zubda jini kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo hadisi a cikin kitabu al-i'tisam yake cewa ubangiji daga hikimar da ubangiji yayi na aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna yace muna so ne mu yi wa bani Isra'ila ni'ima wa'inda da ba kowa ba yanzu su dawo su ne kowan kowa wannan kuma haka ubangiji yake tsarin shi in ya ga dama kai da ba kowan ba a cikin tsarin ka sai ya maida ka kowan kowa wanda kowan kowan ne ubangiji sai ya maida shi kowan ba kowa ba wannan abin da ubangiji ya ga dama yake yi kuma wannan abin da yake tabbatar maka haka da kuma ali imran qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tashau wa tanzi'ul mulka mimman tasha ka hadi musu lalle allan nan wanda muke bautatawa dare da rana shine mamallakin masu mulki yana ba mulki wanda ya ga dama ya hana wanda ko ya kwalkwace mulkin daga hannun wanda ya ga dama ya baka in ya ga dama sai mai daga kowan ba kowa ba ya kwalkwace tanze annaza shine abin da yake hannunka a kwace shi da ƙarfi ba wayo ba dabara lokacin da za ka kwace wannan al'amarin nawa yawa kana mai mulki zaka gani kurum daga ya shiga daki da dare daga ya huto shikenan sai a ce ba shi ba mulkin yanzu ba koma ba kowa kowa ba nawa ka gani misali nawa ka gani a rayuwar duniya shine ne yake bayyana mana ubangiji wanda ba kowan ba wanda aka tozartar da su aka sanya su ne masu rauni a saman doren ƙasa muna so mu musu ni'ima mai da su kowan kowa a saman doren ƙasa kuma mu sanya su su ne manya jagorori a cikin al'umma kuma mu sanya su ne za su gadi duk abin da wa'incan kowan kowan suka tara a rayuwar su hakan kuma haka ubangiji ya wakana sun samu dukiya sun kasance su ne manya mamaya ƙasa a saman doren ƙasa kuma suka kasance su ne suke faɗa a shi wannan tsari ne na ubangiji yake cewa kuma bayan haka wani makira lahum fil ardi wani riya fir'auna wa hamana wa junuduhuma minhum ma kanu yahzahuna kuma muna so mu tabbatar da su a saman doren ƙasa su wa'annan wanda ba kowan kowa ba allazina tudiku wanda aka wulakantar da su aka raunanar da su a saman doren ƙasa muna so mu tabbatar da su a saman doren ƙasa ya kasance suna da incin su abinda suka ga dama ba wanda ya isa yace musu a'a kazannan ba haka bane ba he dai kalkashin dokokin ubangiji yake cewa kuma ba dan komi ba mu gwada wa fir'auna da hamana babban waziri na fir'auna da rundunar ta fir'auna duk abinda kuke gudu ya same ku mu ne masu tabbatar da shi in mun ga dama sai ya same ku sai ya same ku ba wanda ya isa hana innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amaru ubangiji idan ya ga dama yace kasance sai ya kasance da kai wanda ya isa hana shi kasance to haka ubangiji yayi tsarin shi kuma hakan ya wakana yanzu ubangiji zai labarta mana aihuwa annabi Musa duk da irin halin haula'i duk da kai masalar da ta gitto lokacin da fir'auna ya gani ko da shi da hadawan shi suka gani ai al'amarin yayi turkaki da yawa yanzu kowace shekara a kullum maza nawa ake aihuwa a cikin banu Isra'ila kuma wannan banu Isra'ila sune suke mana aikatan gida sune ɗan share-sharen ɗan goje-gojen mu ɗan mana kasuwa ɗan mana waye ɗan mana waye ɗan dabbobi komai su suke mana sune bayin mu to yanzu aka ce kullun samarin kullun dan za a kashe yanzu kenan generation ɗin da ta tashi wanda ba a fara kashewa daga su ba sun tashi yanzu sun tsuwa waye zai mana aiki waye zai kula da waye zai mana bautar aka ce to ga shawara wannan shekara a kashe shekara mai zauwa a raya la Allah ya kasance wanda zai gusar da mulkin a shekarar da za a kashe kaga ai abin ai ba hankali to haka suka tsara wannan shekara a raya wannan shekara a kashe wannan shekara a raya wannan shekara a kashe Allah da ikon shi sai ya kaddara aiwa annabi Musa a shekarar da ake kashewar a shekarar nan aka ake shi ka tsaya ka ji wani al'amari na Ubangiji wanda zai tabbatar maka Ubangijin nan ya kai a tsaya a bauta ta mai kuma shine qadirun ala kulli shay shine Ubangiji yake cewa a wannan shekarar da aka aiye annabi Musa ma'aiye shi ta dau juna biyu gashi nan tiki ya girma ga annabi Musa ala washak a aiye shi ma'aiya annabi Musa ta tura aka neman mata wadda ungozumar da za ta amsa mata aihuwa daga cikin dangi ta zo aka aihe shi amma dai a kullun a hargaba take a tsorata take kada wani ya ji labari ya zo ya ba da labari an aihe Musa kuma a zo a amshe shi a kashe shi shine dan Ubangiji yake cewa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين يما ما أيهي النبو موسى وحي نمبا وحي با إرم وحي واندأكي وأنباوا أنباوا با سبيدا با أتبا سامو أتاريخي با وتمتي با النبيا وانده زاعتو روما تملائكة جبريل إسا متى دا وحي ساقون وبجيزي nan shi ne ake kira da al-ilham ilhama ce aka yi wa ma'ayya annabi Musa akan ga abin da ubangijinki yake bukata ta aiwata shine idan kika ji tsoro akan wannan jaririn naki fa alqihi fil yam ki samu dan wani fafani inki ko dan akwatinki ki jewa shi cikin ruwa wannan kuma umurni ne aka bata an ardihi ki raina danki idan kika ji tsoro fa alqihi fil yam ki jewa shi cikin ruwa kaga umarni guda biyu da aka bata yake cewa kuma abinda ake so a wurinta la takhafi wala tahzani idan kin jewa shi kada ki ji tsoro kuma kada ki bakin ciki sai ya kara mata da abubuwa guda biyu inna raduhu ilayki albishir ne muke miki zamu mayar miki da danki waja'iluhu minal mursalin kuma za mu sanya shi daga cikin annabawa ko cikin manzanni darajar manzo ta yi darajar ba annabi kaga kai tsaye aka mata umarni biyu aka mata hani guda biyu kuma aka mata albishir guda biyu in ba ubangiji ba wa ya isa haka a lokacin nan mai tai ga tsoro ya cika zaciyarta kada wani ya leko ya gani ya kai ya bada labari kuma ga jariri da ba a boyen shi in dai ga da kai a gidanka to ba wani wa mai hucewa ta kan yi kukan shi tana cikin wannan tsoron kurum ta dauki danta ka koma cikin suratu baha ta dauka ta jewa cikin wannan wa qalat li ukhtihi qussi fa basarat bihi an julbin hum la yash'urun sai ta ce wa bayan ta jewa sai ta ce wa al'uwa annabi Musa bi shi kiga ina zayin isa daga nesa wannan yarinya ko daga kusa daga bangare kurum tana bibiyar wannan akwatin tana tahiya tana ganin inda ya isa hasida fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun hasida tana kallon inda ya isa wannan akwatin shine nan ubangiji a cikin suratul al-qasas yake ce fantaqathu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazala kurum sai ga iyallan fir'auna nan sun riski ko sun tsinci wannan akwatin ba dan komi ba yakuna lahum aduwwan wa hazana, dan ya kasance musu abokin adawa kuma abun bakin ciki a gare su. Inna fir'auna wa hamana wa junuduhuma kanu khati'in, lalle fir'auna da hamana da rundunar fir'auna sun yi babban kuskure a rayuwar su. Bin sani ba shine can idan ka koma Ubangiji yake cewa wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl fa qala hal adullukum ala ahli bayti yakununahu lakum wa hum lahu nasihun. Ubangiji kurum sai ya haramta wa annabi Musa ba wani nono wanda zai kama ya sha, kurum kuka yake. Shi kuma lokacin da matar Fir'auna ta gani sai ta ce wannan ai qurratu aynin li walak, ai wannan ai farin ciki na ne ya kai Fir'auna da ni da kai. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidhuhu walada, kada ka kashe shi Fir'auna mana haba, wannan ai farin ciki ne yaro ya zo mana haffada habbakin kofar gida mu tsinta, ai wannan farin cikin mu ne ya kai Fir'auna da ni da kai, abu ne wanda zai horanta mana rai. Dan haka ina baka umarni ko ina bada shawarar kada a kashe shi, takan yi wannan yaron ya amwane mu a nan gaba ko kuma mu murge shi ma matsayin da dan mu ban mu da dan. Kaga al'amari na Ubangiji, kaga abin da ya tusa wa matar Fir'auna ta furta, kuma aka umar aka yarda haka, aka haramta mai kowane nono ya sha. A lokacin na yan uwan Musa, ita da mata ga inda ya tai, kuma da mun ma an umurce ta tafi ta bibiye shi ta ga inda za ya tai. Aka yi Musa ya sha nono, Musa ya kishan nono, ga yaro da yunwa, jariri kuma da tanada. Bayyan da za a yi, ba wani abin da zai sanya kowa ya samu nutsuwa sai ya samu ya kama nonon nan. A lokacin da aka yi tattirawo wanda za su iya sireni yaron nan, kowace aka bada da kwai kisoshi wanda suka wakana, aka ce an yi ta kiran mata kowace wadda take shayarwa ta zo ta bashi, annabi Musa yake kamawa. A lokacin nan ƴar uwar shi tana nan yarinya ce, sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun, shin wai ba zan shiryar da ku ba ɗan wani gida wanda dama aikinsu ne wannan shayarwa, za su shayar muku da ɗanku, kuma za su kula da shi, za su tarbiyyantar da shi yadda ya kamata. Kai tsaye Ubangiji sai ya fara nahu ila ummihi kai ta qarra aynuha wala tahzan, kaga albushir inda Ubangiji inna raduhu ilayki, mu za mu mayar miki da ɗanki. Kullum sai aka kirawo ma'ajiya annabi Musa, ta zo ta zauna tana bashi ya kama ya sha. Sai aka ce to ai ba a barki haka ba, sai an miki albashi. Ka gani ita ne ita a banzarta, ga shayarwa dama ɗinta ne, dama wasibi ne ta shayar da shi, kuma gashi nan ta samu akse fada shugaban ƙasa. Inda da ne ba ita ba shigowa, in kaga za shigo wanke-wanke ne ko wani abu zai kawo ta, gashi nan kuma aka ce an samu ta albashi. Abinci ba irin abincin da talaka zai ci ba, irin abincin gidan din shugaban ƙasa shi dai za ta ci. Ko ka taba ganin wanda ya shiga ya aiki gidan shugaban ƙasa haramta ya ci abinci a cikin gida? Shine nan Ubangiji yake cewa wannan ma'ayyar shi ta zo ta shayar da shi, wa haramna alaihi al-maradi'a min qabl, har zuwa inda ma'ayyar shi ta zo ta shayar da shi. Shine nan idan muka koma yake cewa wa asbaha fuadu ummu Musa faliga in kadat la tubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna min almu'minin, kadan uwan annabi Musa ko ma'ayya annabi Musa ta tona mu asiri fa saboda alaqan ma'ayya da dada ya tayi gidan Fir'auna. To wannan dan nawaye yace in ba dan mun kulle zuciyar ta ba, mun yi darmu akan zuciyar ta ba, wallahi da ta tona asirin da ta ce wa kai wadana ne fa, idan ko tace dan ta ne ni Fir'auna zai da shi, ai dan dan tsantsun kuwa ne ba, a san dan gidan wane ne ba, tace wannan yaron takan yi amfane mu kuma takan yi mu wannan in shi. Shine nan yake bayyana mana faradnahu ila ummi kai ta qarra aynuha wala tahzan walita'lam anna wa'dallahi haqqun, ma'ayya annabi Musa ta san alƙawarin Allah gaskiya ne. Kaga an tuka mata daya soran daya, wanne ne ɗayan? Shine waja'iluhu minal mursalin, kaga tunda an mata haka an ce mata ta jehwa, an ce za a kiyaye kada ki ji tsoro, kada ki baƙin ciki, zan mu mai domin gashin dukkan su ya wakala. shine dan ubangiji ya tabbatar da wani ta'lam anna wa'dallahi haqqun kai mai sauraro da ita ma ayyukan annabi Musa da wanda za su saurara ko za su karanta anan gaba su san lalle alƙawarin Allah gaskiya ne ya maka alƙawari ya ce maka zai maka kaza zai maka kaza to tabbas alƙawarin gaskiya ne inna wa'dallahi haqqun fala tagurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-ghurura lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kadda rayuwar nan ta duniya ta rude ka kadda wani mai rudi ya zo ya rude ka ya sanya ka bar hajja shi sanya walakinna aktharuhum la ya'lamun ubangiji yace sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san ba da alƙawarin Allah gaskiya ne rashin sanin lalle alƙawarin Allah gaskiya ne shi yake kawo mutane su yi ta bankaura su yi ta hayaniya a rayuwar nan ta duniya su ringa tunanin kurmu daga Kano sai Kaduna shi kuma daga Kano lai sai Barzakhu Allah ya kiyaye mu shine dan ubangiji ya takaita mana kissa ka gani ya rayu a cikin gidan Fir'auna shine abin da yake tabbatar maka wallahi duk lokacin da ubangiji ya kaddara wani al'amari ta ka tsantsanka bi sai kiyaye wannan al'amarin ba sonawa wani zai ce a bari in kama hanya zan ta yuri kaza sai ce kai ai gare ni ai ina tsoron hanyar nan kaza da kaza da kaza da kaza ya bari da sahiye ido na gani akan hanyar Allah zai amshi baki alƙawarin Allah gaskiya ne duk ta ka tsantsar da zakai to in dai an riga ya an rubuta maka wannan kaddarar ka ce to ba wani abin da zai canza maka ita sai addu'a ita ma addu'a a halin da take iya canza maka kaddara addu'a da sadar da zumunci addu'a duk lokacin da zaka daga hannayenka ka roƙi ubangiji wata mas'ala wani abu wanda kake gurata ubangiji ya dadar da kai da shi to dayan uku ko ubangijin ka ya amsa maka ya baka abin da kake so ko ya jinkirta maka wannan abin ya barka sai gobe kiyama ya baka shi ko kuma ya canza maka wani kaddara mummunan kaddara ko wani mummunan abu wani ibtila'i da zai same ka dalilin addu'an nan sai a kawar maka da wancan abin shikenan an yi an gane ko ka gani ba a baka ba addu'a ba a amsa maka addu'a ka ba amma dai an kauce maka wani bala'i ko wata musiba da za ta same ka kuma sai sadar da zumunci shi kuma sadar da zumunci yana ƙara kwalukka daga wannan su ne abinda za su iya kauce maka ƙaddara shi sanya a duk lokacin da kake ka yi ta matsawa da roƙon ubangiji ɗayan ukun nan ya same ka in ya kai babu haɗuwa ya Allah ka bani kaza ya Allah ka muni kaza kai kana tsaye ma Allah ka sa mu dace addu'a ce mai kyau Allah ka kiyaye Allah ka shirye mana da zuriya Allah kai kaza kana zamani kai a cikin hira ma ya kasance kurum da kai magana daya biyu ka kirayi Allah Allah ka mana kaza ka gani wannan addu'a ce ta kan yi ubangiji ya amsa maka ko kuma ya jinkirta maka gobe kiyama ko kuma ya ije maka wani bala'i wanda za ya same ka Allah ya kiyaye mu shine nan ubangiji ya takaita mana kissa annabi Musa ya hani a cikin gidan Fir'auna ka gani duk taka tsantsan da Fir'auna yake ya remi abokin adawar shi da hannayen shi da kudin shi ya bashi ya ci ya sha shine ubangiji yake bayyana wa wannan baba da za a shuddahu ataina wa hukman wa ilma wa kazalika rajul muhsini lokacin da yake ya balaga da kun shirya wadda ubangiji yake sanya annabawan shi yake saita annabawan shi akan ta ubangiji ya bashi wannan shirya shine ya kai 18 yana iya bambance abinda ba daidai ba akan daidai ko ya balaga yana iya bambance daidai da ba daidai ba shi sanya ubangiji bai taba turo da wani annabi ba ya ma wani abu koma bayan Allah sujada manzo Allah mai yawa kana gare shi kamun a aiko shi a matsayin annabi kana ya ta'abbadu fi gari hira yana zuwa babu shari'a a hannun shi ba a ce me ba kaza zai kaza zai ba amma dai tashi yake yi daga gidan shi nan kwaikwayon inda gidajen su yake nan gindin Ka'aba zuwa inda yake zuwa wurin kilo 13 haka yake tashi ya gangara ya tai ya hawo saman dutsen nan wurin kilo 3 da wani abu hawan da wai ba a yanzu ba a yanzu ne a da wata matattakara in ka hawo kusan kilo 3 da wani abu zakai a yanzu da suka ƙara lakashe ta ta din rage ko 2 da wani abu ne haka zai hawo dutsi ne zai kama dutsi na gugu dutsi ya hawo can sama ya shiga cikin wannan kogon Allah ya kaddara har sai da na hawo cikin koga amma dai bai shiga ba abun ba kadan bane ba. A barka a wannan lokacin a ce maka ka ringa tashi ka ringa zuwa can. Wallahi an tada katse. Wata nawa manzon Allah yana zuwa can? Shekara nawa yana zuwa can? Ba don komai ba. Kullum ya ringa tunani akan abin da ya cancanta, wanda ya halitta saman nan, wanda ya halitta kasar, wanda ya yi ni, ya yi ka, ya yi sare mana kaza, ya yi sare mana kaza. Wannan shi ne mafi cancanta abotatawa ba wai waɗannan gumakan ba. Haka kuma abin da ya wakana da annabi Ibrahim lokacin da ya ga wata, ya ce ya ga tarmamuwa, ya ce kai wannan ita ce Ubangijin ba, tunda ga ta nan ta huto ta yi haske tana wulƙawa. Ya ga ta ɓace, ya ce kai wannan san wanda suke ɓacewa, Ubangiji a ce ya ɓace a wannan da sake. Ya ga wata, ya ce kai wannan fa shi ne fa, da ya ga ya ɓace ya ce kai ni fa wannan al'amarin fa ba haka ba ne ba. Ya ga rana, ya ce wannan ita ce gaganta ga ta nan babba. Ya ce wannan ina tunanin ina kyauta zaton ta yi tarmamuwa ta yi wata, ina kyauta zaton ita ce Ubangijina. Lokacin da ya ga ta faɗa dare ya shigo, sai ce kai ya ku mutane na inni bari ummin mata shirkuna, ni fa na barranta da duk abin da kuke bautatawa koma bayan Allah. Wannan Ubangijin da ya halicci waɗannan abubuwan shi ne wanda ya cancanta, ya yi dacewa a tsaya a bautata mai shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani abin bauta ba. A lokacin da yake ta tunani, yake ta tunani har zuwa lokacin da annabtaka ta zuwa annabi Ibrahim alayhi salam, aka aiko shi a matsayin annabi. To annabi Musa lokacin nan sakamakon mutum nagari shi ne Ubangiji da ya yi da shi wani abu wanda al'umma za ta amfani da shi a rayuwar shi. Shi ne yake ce mana lokacin da ya shigo gari, ya shigo gari ga ƙuruciya, ga annabi Musa, ga wasu mutane nan, waje da fiha rajulaini yaqtatilani, ya samu mutane guda biyu ga su nan suna hada tsakankaninsu. Daya Banu Isra'ila ne, dan uwa ne, dan dangi ne na annabi Musa. Daya kuma su ne yan gari bakin be ne. A lokacin nan shi wannan Banu Isra'ila ɗin, dan dangi na annabi Musa, ya san annabi Musa yaron da ya tashi a gidan sarki, waye zai gagare shi sani a cikin gari? Kowa ya san wane ne shi. Dan gata ne, dan lelen Fir'auna ne, da Asiya matar Fir'auna, dan babban gida ne, dan an san dangantaka shi, gashi nan dan kabilar su wane ne, amma dai shi dan babban gida ne. Ga inda ya tashi. A lokacin nan da ya ganshi, sai yake cewa fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min adubihi. Shi wannan dan dangin na safir na su annabi Musa, sai ce ya kai Musa, gashi na wannan hoyana ne mai zalunce ni, ya ci mutunci na, ka mun agaji mana. A lokacin nan fa kazahu Musa faqada alai, naushi dai Musa ya kai wannan baki mutan, kullum shikenan qada alai, sai ya gama da shi. Mutuwa ta zo kurkwata. Ai mun sani Ubangiji yana gadawa annabawa ƙarfi cikin 40 ko ƙarfin annabi daya, yadda banda da tabbacin wannan isnadin hadisin ko ingantuwa hadisin, da suna cewa duk annabi yana da ƙarfin mutum 40 na daga mutanen shi. Ka samu gabjeje mai ƙarfi, to sai ka hada 40 sannan ka samu ƙarfin annabi guda daya. Kuma a ƙarƙashin wannan kasoshi wanda ake kawowa na annabi Musa lokacin da ya tafi Madina, suke ba da labarin irin ƙarfi na annabi Musa, irin dutsen da ya ture shi kadai na rijiyar nan da ake liƙe ta da shi da sauransu. Shi ne lokacin annabi Musa ya mai bugo ɗaya ya kammala da shi. A lokacin nan to fa yanzu kuma an shiga ƙoƙoyoyi ne, ƙoƙoyoyi ne dan makaho. Ba a san ba, to shi ba ya ta yi mai tona asiri, Musa ba zai ce shi ya kashe ba, saboda babban laifi ne, dan gari, dan dangi, a ce ka kashe shi. A lokacin nan Musa yake cewa hadha min amali shaytan, yace lalle wannan aiki ne na shaytani, innahu aduwwun mudhillun mubin, kuma shaytani a koda yaushe shi abokin adawar mu ne, ko mai nema ne ya batar da mu bata wadda take mabayyaniya. Wannan shine tsarin kowane shaytani. A lokacin nan annabi Musa ne yayi, tunda ai da ma Ubangiji yake cewa falam ma balaga shudda wastawa atina wa hukmun wa ilma, ya san ya ne ya al'amarin tahiyya take. A lokacin nan annabi Musa yake cewa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim, yake cewa ya Ubangiji ga irin aika ba a san rai ba, ba wai naga dama ba ba da gangan ba na aiwatar da hakan ya ubangiji ka na zalunta kaina da haka ubangiji ka gafarta mini ubangijin shi gafarta ni saboda ubangijin nan mai gafara ne kuma mai jin kan bayan shi wannan shine tsari na ubangiji yake cewa ubangiji wannan ni'imar da ka mini na gani nan karkarwa bugo daya in zubar da mutun ya mutu har abada yake cewa bazan taba komawa ba in taimaki wani azzalimi ba dalilin wannan ni'imar da kai mini kuma haka ake so duk ni'imar da ubangiji yi maka ka sanya ta a tafarki wanda ya dace kada ka sanya ta a inda yake sabo ko kuma ka sanya a wurin zalunci yawa kana annabi Musa asbaha fil madinati khaifan yatarqab yanzu ba al'amari ya koma al'amarin taka tsantsan yayi kisajiya in aka san shine yayi kisan to al'amarin ma zai lalace yanzu annabi Musa sai yake taka tsantsan a cikin gari daga ya ga gungu ana hira ya kashe kunne ya ji a'a ba hirar bane wanda ya kashe bane ba ba nema bane ake yi ba saboda an ce ana nema ya ci takari ya tsire saboda in aka kama to shi ba fa sakamakon kisa saboda ya zai ai ku a matsayinku na al-mustada'afin kamar yadda ubangiji ya bayyana mana su ne raunannu a cikin garin Misra a ce wai mai rauni ya kashe dan gari kai dan cirani ka zo ka kashe dan gari kuma a ce wai a kyale ka ai kishin dantaka ka da gidan Fir'auna
Allahu akbar
shine nan yawa kana annabi Musa asbaha fil madinati khaifan yatarqa sai wai gari a cikin gari yana taka tsantsan a cikin taka tsantsan nan sai ya kasance wannan mutumin wanda jiya dan dangin su dan kabilar Banu Isra'il sai ya kasance ya tsokalo wata magana kuma dama ai annabi Musa ya falan akuna zahiran lil mujrimina kenan a mas'alar wannan dan kabilar tasa shine azzalimin shine mujrimi ne yake zawa sai annabi Musa sai yake cewa ko ubangiji yake labarta mana wannan mutumin da shi ya nemi taimakon annabi Musa a gaban shi annabi Musa ya ma baki bude bugo daya ya kare da shi kurum sai lahira yace sai gashi dan kuma yana rikici tare da wani yake cewa fa idhal ladhi istansarahu bil ams yastasrikhu sai ga annabi Musa yana cikin halin taka tsantsan sai ga wannan mutumin da aka yi rikici da shi jiya yana kira ya Musa zo ka taimaka zo ka agaza yawa kana qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin annabi Musa yace lalle kai algawi algawi shi shine azzalimi wanda ya san da zalunci yake cewa lalle kai azzalimi ne wanda kake mabanke ka san abin da kake ba gaskiya bane ba amma dai ka ringa nema a taimake ka a dauki haƙƙin wani a baka yake cewa falamma arada an yabtusha billahi huwa aduwwun lahum qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams lokacin da Musa ya dunkula hannu ya nema ya kai naushi to shi ya ga abin da yawa kana jiya ya yarda a saki a gaban shi kuma shine aka nema annabi Musa ya nufate shi ya dunkula hannu kaga ai ba ya yarda ba ya sani bugo da yake yi wannan mutumin ya kai mutun lahira dan haka bai dacewa in bar shi wannan mutumin ho yanzu ya riske ni har ma a kai wannan halin sai yake cewa aturidu an taqtulani ya kai Musa kana so ka kashe ni kamar qatalta nafsan bil ams kamar yadda ka kashe rai jiya in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa turidu an takuna min al-muslimin kai dai Musa kana so ka zamanto mabannaci a saman doran kasa ba ka so ka zamanto mutum wanda yake musalaha mutumin da yake sasantawa tsankanin mutane to kaga ko shi kuma wannan bakin gidan ya ji labari tunda a fada ana nan ana nema wane ne ya kashe wannan mutumin na jiya to kuma shi kuma abinda ake nema ya samu kai tsaye sai ya juya sai fada da yayi fada ya bada labari to fa jiya an kashe muku mutumin ku wanda ya kashe muku mutumin ku shine Musa ga abin da yawa kana a gabana wanda a gaban shi aka yi kisan ya ce shin kana so ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai a jiya kenan makashin ku shine annabi shine Musa da haka a nemo shi a fada aka zartar da hukunci to wa a tayi a nemo Musa a kashe shi sani da jaza'u man qatala nafsan bighairi nafsin mine ne wa katabna lahum fiha anna an-nafsa bin-nafsi sai suka dauki shari'a addinin musulunci in ka kashe rai to kai ma kashe kaza ai wannan shine hukuncin da aka yi amma dai Allah da ikon shi kadiba ka gani duk irin fada ko duk irin tawaga ko irin duk irin wurin da azzalumai suka yi sassa abun suka zo suka zubda makammansu a wuri suke abinda suke na zalunci to ka tabbata abun nan ba a rasa wani Allah ba dai ba baya yiwa a ce wai dukkan tawagan nan a ce a rasa mutun ɗelakkar na Allah shi wannan mutumin waja'a rajul min aqsal madinati yasa idan ka koma can a cikin zukhruf ne ubangiji yake bayyana mana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب wannan mutumin yana da imani ya yarda da Allah ya san da Allah shine wanda ya cancanta a bauta ta me yana da tsantsan imani a cikin ran shi sai ke cewa to ku ya mutane ya ku fir'auna ya ku sahamana ya ku manyan runduna ya ku tawaga ta fada ta fir'auna ya za ku kashe mutumin da ba wani abin da ya faɗi illa kurma Allah shi kadai ne ku tsaya ku buta ta me bai ce ba ku bashi dukiya ba bai ce ba ku mai da shi sarkin gari ba bai ce ku mai kaza ku aurar da shi wacce ba kurumcewa ya Allah shi kadai ne ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum hakika ya zo muku da gaskiya ko da mu'jizozi da ayoyi da gun ubangijinku in ƙarya yake ku bar shi can da ƙaryar shi in kuma gaskiya yake yusimkum ba'dul ladhi ya'idukum alƙawarin da yake muku yana cewa in dai ba ku yi imani da Allah ba da kai azaba da za ta zo muku da kai wutar jahannama a gobe kiyama yace to tabbas wani bangare daga abin da yake muku alƙawari za ya zo za ya same ku to wannan mutumin wanda yake yi wa fir'auna bayan wannan hamma an ba annabi Musa annabtaka ya zo yayi kira wannan mutumin yake musu yake yi wa mutanen fir'auna magana ko yake yi wa ƴan fadar fir'auna magana akan haka to wannan mutumin shine yake cewa lokacin da ya huto daga tantancan makuratar gari yasa yana tahiya ba wanda yake nema illa annabi Musa qala ya Musa yake cewa ya kai Musa innal mala'a ya'tabiruna bika liyaqtuluka ai manyan gari a fada sun zauna fa sun yi shawara sun kulla makircin su sun yi plan din su ba dan komi ba dan su idasa da kai dan su kashe ka zai shawarar da nake baka fakhrush inni laka minan nasihin ka huta ka bar wannan garin nasiha nake maka shawara nake baka dan ba wani abin da zai hana in dai kana cikin wannan garin su kama ka su kashe ka ka kashe musu to su ba kashe ka zasu wannan shine abin da ya wakana daga aihuwa annabi Musa zawwa huta annabi Musa daga garin Misra lokacin mu yaja insha Allah sati mai zawwa idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai za mu ci gaba daga hutar shi daga garin Misra zuwa abinda ya wakana zawwa dawowar shi garin Misra zawwa kuma sake hutar shi daga garin Misra abinda muka hada dai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu dan uwa amini na babanmu da Allah ya mai cikawa jiya da dare muna fatan Allah ya gafarta mai Allah sanya aljanna ita ce makomansu kuma wanda suka yi saura muna fatan Allah sanya mu cika da imani uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.